الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبود بوديا قال الله سبحانه وتعالى لإساك هدمو أولا يمشي نلي تنين بكوي قوتا محرم shekara ta 1440 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 17 ga watan 9 shekara ta 2018 a lissafin miladiya. Darasin mu na 69 a karatun littafin Fadlul Islam na Malam Muhammad ibn Abdul Wahhab, tare da sharhin sa da muke bi na Malam Salih Ali Sheikh. Magana ok don kuma wannan magana zamu tashi yau a bangare na karshe a babi na biyu na wannan littafi, babu wujubi dukhuli fil islam, wanda ya kawo athar wato maganar Hudhaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhu, wanda shine cikamakin wannan babi na biyu. Bayan sa sai babu tafsiri islam. Wannan athar na Hudhaifah mun karanta shi a can farko a baya, amma tunda yau da kansa ne zamu fara wannan bangare na wannan karatun da yake da ya dauko maganar sa din, to ba laifi mu karanta daga farkon sa. Bismillah. Wannan ne karatun yau. Na'am.
قال
أو قراءة نعم
أو قراءة في السنة
وعناية نعم
أو قراءة في العلم
نعم طيب wannan athar na Hudhaifah al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin sahihin sa, haka nan Abu Bakar ibn Abi Shayba a cikin al-Musannaf. Athar ne da malamai suka dauke shi da muhimmanci, shi yasa dukkan littafan da suke inaya da kulawa da maganar sunna a babin aqida, ma'anar sabanin bid'a, to suna kawo wannan athar din. Littafin da ake kira kutub al-mutaqaddimin a babin aqida, musamman wadanda ake kira as-sunna, sharh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a, irin su as-sunna lil khallal, sunna ibn abi zamanin, as-sunna na imam ahmad bin hanbal da makamantan su, duk suna kawo wannan athar saboda muhimmancin sa. Kuma malaman da suke magana har yanzu a babin bid'a suma suna kawo wannan magana saboda muhimmancinta da kuma jan hankalin da Hudhaifah radiyallahu ta'ala anhu yayi a cikinta. Hudhaifah dai mun san shi, Hudhaifah ibn al-Yaman, babansa al-Yaman, asalinsa sunansa Hisi ko Husayl, yana cikin waɗanda suka musulunta kuma suka goga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya rasu a yakin Uhud, aka kashe shi. Kuma Hudhaifah kamar da kuka sani shine wanda malamai suke kira sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam, shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya keɓance da gaya masa wasu abubuwa da za su auku a wannan al'umma na fitintinu da kuma sunayen munafikai baki ɗayansu, har ya kasance sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan tambaye shi sayyidina Umar yana da wani ma'aikaci da ya tura yake tambayar sa yake yaya shi yake ya taba tambayar Hudzaifa yake cewa a cikin ma'aikatan da na dauka na sa su suke aiki a bangarori akwai munafiki Hudzaifa yace eh yace waye yace ba zan gaya ma ba yake gaya masa to a hankali Umar ya ta bincike har sai da aka nuna masa wannan mutumin ya fahimci ta hanyar tatabbu'i shine wannan munafiki kuma ya sallame shi daga aiki shi kansa ya taba tambayar sa a cikin sunayen munafikai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma ina ciki duba fa sayyidina Umar amma yake tambaya yace a baka ciki amma banda kai kuma kada wani ya sake tambaya ta ba zan gaya wa kowa ba shine aka shuru yana akwai wata rana da sayyidina Umar ke tambayar sahabbai wane ne yaji maganar fitina daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wata fitina wadda take tamuju kamaujil bahri Imam Bukhari ya rawaito shi ma wannan Hudzaifa yake cewa ni naji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan fitina da za ta auku kamaujil bahri irin yadda teku igiyar teku take kadawa haka fitina take kadawa saboda tashin hankula da za a yi ta yi kashe-kashe da kuma fitintunu a addini nisantar mutane daga addini mutum yana addini yana sunna sai ya bari ya koma bid'a fitina iri-iri ko kwanto a addini wasa da shi da nisanta daga addini da yawan kashe-kashe da za su faru girgizar ƙasa da makamantan waɗannan abubuwa yawan zinace-zinace yawan liwatsi duk karkacewa dai yadda abubuwan za su zo su yawaita to shi ne yake gaya masa sai yake cewa amma kai la ba'sa alaika ba ka da wata fitina ba tsakaninka da ita akwai wata kofa shi ne sai yake cewa kofan nan karya ta za a yi ko budewa za a yi ce karya ta za a yi shi kenan ya yi shiru shi ne sahabbai suke tambaya Umar ya fahimci suka tambayi Hudzaifa tunda ka shiru baka karasa gaya masa ba ya fahimci me ake nufi da wannan kofar shine Hudzaifa yake cewa ya fahimta irin yadda ya san cewa gobe ba za ta zo ba sai dare ya zo ma'ana yadda yake da tabbacin gobe ba za mu kai ta ba sai mun haɗu da daren yau sannan gobe za ta zo irin haka ya tabbatar da ya fahimci wannan zancen da na gaya masa ya san kofar ya ce shine kofar ba wani bane daga lokacin da aka kashe shi fitintunu kuma za su budu a wannan al'umma din shi yasa lokacin da Abu Lu'lu'ata al-Majusi da ya shigo masallacin Madina ya soki Sayyidina Umar a sallar asubahi ya caccaka masa wuka sau shida da cikinsa da kirjinsa da kwibinsa ta zama ita ce sanadiyar mutuwarsa to tun daga nan kuma fitina ta budu Sayyidina Uthman yana gida yana karanta Qur'ani shi ma ƴan tawaye suka zo suka kashe shi shine zaka iya cewa ba zaka ce masa juyin mulki ba amma zanga-zanga ta farko rudani da hayaniya irin wannan ta farko akan shugabancin masu shugabanci inda har a zo ai tawaye a kashe mutum a cikin gida kuma babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin Sayyidina Uthman karkashin wannan shi yasa dama malamai suke hani akan shiga duk wani abu na fitina duk abin da baka fahimce shi ba karka shiga cikinsa kada kawai kana zaune wani ya kullo wani abu ya ce me zai hana mu je mu kaza me zai hana mu je mu kaza lalle a tuntubi waɗanda suke su ne ulul amri akan abu kafin a fada cikin fitintunin da ba za su dawo mutane cikin mutane da alheri ba musamman abin da ya shafi jinin dan adam zamantakewar dan adam dukiyarsa zaman lafiyarsa wurin ibadarsa to ba kowa ke sa baki ya ja hankalin mutane a tashi a wani abu ko zanga-zanga da rikici da tada hankali wannan baya cikin hanyar da magabata suka koyar musamman in mun lura da wannan tarihi da ya auku akan waɗannan bayin Allah to tun daga nan fitina ta auku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ga ma Hudzaifa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masa wannan fitinar in ta faru kuma to ba za a dauke ta ba har kiyama har kiyama haka ba a kai yana cikin abinda Allah madauki bai karba ba na addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rikici tsakanin al'umma al'umma da rarrabuwar kai da tashin hankali da rikice-rikice annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah abubuwa uku ya amsa masa biyu wannan shine bai amsa masa ba zaka illa kowa mai san tsare kansa da tsare addinin sa shine bi irin wasiyar da zamu ji a wannan magana ta Hudzaifa ibn al-Yaman insha Allah ita ce matsara da zata Allah madauki zai tsare mutum a sakamakon ta insha Allah in ya riko da ita Allah ya samu dace Hudzaifa yana cewa wannan magana ta sace ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma wa'azi ne babba yace ya ma'asharal qurra ya ku taron daliban ilimi القراء سنن ده a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake itlaki akan masu zuwa karatu masu halartar karatuka masu daukar darussan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daliban ilimi masu haddace qur'ani masu aiki da shi masu sallar dare masu ibada da dai irin wannan su ake cewa alqurra ba iya ana nufin makaranta ba abinda ake nufi a wancan zamanin an ce qurra ana nufin daliban ilimi wannan lafazin yazo ana amfani da wannan tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai in ba ku manta ba wanda kuma dai ba su karanta ba a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai za ku iya tuna abinda ya auku a fitinar da ake kira ko waqi'ar da ake kira waqi'ar bi'r mauna bi'r mauna wata rijiya ce lokacin da aka samu wani bawan Allah daga cikin mushrikai Abu Bara Amir ibn Malik yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya musulunta yace shi dai ba zai dauki wannan ba zai musulunta ba amma zai amince da zaman lafiya da komai dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine har ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shawara me zai hana ka tura wasu mutane daga cikin sahabbanka su kai sakon kiran addini zuwa mutanen Najd ina sa ran za su amsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina tsoron warware alƙawari ko matsalar fitina daga mutanen nan sai ce ba komai ni zan ba da kariya ga waɗannan mutanen da za su tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi mutane wajen 70 suka tafi tare da wannan Abu Bara Amir ibn Malik akan hanyar su to waɗannan mutanen tun a wancan lokaci ana ce musu qurra samari ne daga cikin sahabbai sun haddace alqur'ani da rana su je su ice su zo su sayar da daddare su kama qiyamul layl daga cikin aikin da aka ambata suna yawan yi sune masu tara ruwa a masallaci don mutane su yi alwala wani ya samu asali tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ware wuri na alwala a masallaci to su waɗannan su sukan kawo ruwan su zube domin masu zuwa masallaci su samu su yi alwala to mutum 70 nan haka suka tafi akan hanyar su sun zo wajen wannan rijiya da ake ce mata bi'r mauna to a lokacin suka aje kayan su da marar yaki da mai duk suka aje suna hutawa to a lokacin sai suka dauki takaddar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya basu suka tura akai wa shugaban kafirai a lokacin aka ce ko karanta ta bai yi ba shugaban kabila ne na area ko karanta ta bai ba yace a kashe wanda ya kawo takaddar shine ya kira mutane su goya masa baya wajen aje a yaki wannan masu sako da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cewa qurra'u wasu daga cikin kabilun suka ce ba za su ba wata kabila ɗan ce mata Banu Sulaim da rassanta guda uku da Usayya da Ri'il da Zakwan su ne kananan kabilun karkashin Banu Sulaim su suka yadda za su yaki waɗannan mutane suka zo kuma suka samu waɗannan mutane suka zagaye su babu mutum ɗaya da aka bari da rai sojan mutum 70 to wannan abin Anas yana cewa ban taɓa ganin abin da ya tada hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata masa rai irin wannan abin wata guda yana al-qunuti akan waɗannan usayya da ri'il da zakawan to a wannan abin ne da ya faru saboda an kashe waɗannan makaranta kuma masu neman ilimi har mutum 70 to ashe kun ga sunan qurra'u ya dade ana amfani da shi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma har zamanin sahabbai daga bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam haka ake kiran waɗannan bayan Allah masu mai da hankali zuwa ga ibada da karatu da kuma hidima ga addinin musulunci Allah madauke saka musu da alheri to waɗannan mutane tunda zamane galibi al'ada su je su dan yi aiki kadan su kawo suna zaune a masallaci ko yaushe an haddace alqur'ani amma ba wani abu da ake galibi to shi yasa Hudzaifa ya fare musu magana saboda galibin matsaloli sukan taso ne daga irin waɗannan bayin Allah in ba a samu miƙewa akan hanya ba an gane masu ilimi masu neman ilimi ba wai su ne masu tada fitina ba amma in ba su miƙe akan hanya ba sun karkace to su ne masu kawo fitintunu in mai karatu ya karkace ko don karatun bai ishe shi ba ko bai yi agun malamai ba ko shi ya karantar da kansa kuma yana cikin harkar addini to ana samun matsaloli fiye da yadda ake samun gyara a irin wannan kuma da malamai duk suka faɗa ƙarƙashin wannan asar na Hudzaifa ibn al-Yaman zaka shi yasa ɗaliban ilimi yake da muhimmanci a yi karatu a gun malamai kuma in za a ɗau mataki a kan wani abu da ya shafi addinin musulunci a tuntuɓi malaman har yanzu kar a rena musu tunani kar a ce ba su san zamani ba ba su waye ba ba su san komai ba sai haila da alwala ba su san fiqhul waqi ba don haka ba su san harkar siyasa ba kamar da wasu zaka ji suna faɗi suna sukan malamai a wannan zamanin namu musamman samarin da suke so a bar su su yi abin da suka dama cikin harkar siyasa a zagi wanda ake so ba ina nufin ma kawai iya siyasa harkar demokradiyya ba abubuwa da dama abin da ya shafi zaman lafiyar al'umma me ya kamata a ɗauka na mataki wajen kare addini maimakon a koma zuwa ga shugabanni da malamai a tattauna da su sai ka ga mutum ya koma da shi da ɗalibansa su za su ɗauki hukunci akan abin da shafi al'umma ko ai zanga-zanga ko ai kone-kone ko ai kaza da kaza so wannan abin yana daga cikin abin da ya jawo fitintunin farko da suka gabata shi yasa Hudzaifa ibn al-Yaman ya wajaha wannan magana tasa zuwa ga ɗaliban ilimi Allah ya bamu damar ɗaukar wannan darasi to yace ya ma'ashar al-qurra ya ku waɗanda ake ce ma al-qurra'u ma'ana ɗaliban ilimi istaqimu ku tsaya akan hanya ku tsaya akan hanya akan miƙaƙƙiyar hanya ma'ana ku lazimci hanya kar ku batta duk irin yadda mutum zai zo da fikir da tunani da cewa shi ya fi sanin zamani shi ne kaza je kaza a'a ku lazimci hanyar magabata na baya akan duk abin da kuke so ku samar na gyara a addini duk abin da ake so a gyara a addini to in baka bi hanyar annabawan nan ba hanyar sahabbai hanyar tabi'ai din nan ba to sai ka fada wani kwari domin za ka koma baka da madogara sai tunaninka da kwakwalwarka tunani da kwakwalwa ko in ya zama su ne masdari na ilimi to ana samun matsala kar ka faɗi wata magana sai face kana da wani da ya gabace ka a kanta addini ba komai sabo a cikinsa duk abin da muke gani yana faruwa a zamanin yanzu ba wani abu da irinsa makamancinsa wanda za a iya ɗaukar kiyasi na hukuncin yanzu a hukuncin da a bewa zamanin yanzu babu abin da babu shi matsalolin fiqhu na'am akwai matsaloli irin wannan amma abin da ya shafi yadda za a yi mu'amala da jagorori da yadda za a zauna lafiya a cikin al'umma babu tashin hankali kana komawa baya din nan zaka samu magani amma kana dogaro da hankalinka to zaka samu matsala Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga aukawa cikin matsala yace fa in istaqamtum in har kuka tsayu akan hanya kuka lazimci hanya faqad sabaqtum sabqan ba'ida to kun tsere wa mutane tsira mai nisa ba za a cin muku ba in kun tsaya akan hanya domin dukkan karkata wani malami yana magana akan cewa karkace fa gaba ɗaya ba su zo ba sai lokacin da irin qurra'un nan aka fitine su da ra'ayoyi khawarijawa da kuka gani sun fara fitowa da ƙurra'un nan suka fara amfani har bayan khawarijawa zamanin fitintunin da suka biyo baya duka irin su ake amfani sai a samu mutumin da yake kulli yana masallaci mai hadda Qur'ani mai karatu sai a ce to ai kaga barna ta yi yawa a ƙasa shugabanni ba sa yin daidai ku tashi mu dau mataki mai kaza to an yi irin wannan fitintunin zamanin khalifofi mutuno fitinar Abdurrahman ibn al-Ash'as irin adadin mutanen da aka ce zamanin su Sa'id ibn Jubair da Allah ya jarrabi wasu daga cikin su suka tura shi ya jagorance su akan irin waɗannan abubuwa kisan da aka yi masa duba irin mutanen da Hajjaji ya kashe duka sakamakon rashin hakuri da shiga harkar irin waɗannan abubuwa Hajjaji ya samu dama ya aje takobinsa akan mutane akwai ranar da a cikin masallaci a Iraki mutum 80 ya kashe mutum 80 a rana guda kawai saboda maganar za a yi tawaye duk mai shugabanci daga yaji ana kulla masa wani abu za a yi kaza za a yi kaza to duk irin matakin da zai dauka yi maganin masu wannan abu zai shi yasa ake son kada ka bari a yi amfani da sunan addini da kai a ciki a yi irin wannan masu siyasa suna da hanyoyinsu suna can suna yi amma daga abun ya fito daga masu addini sai ga an canza masa ma'ana haka ne ko ba haka bane haka shi yasa idan ɗaliban ilimi suna da fahimta da wayewa da karatu da lazimtar malamai ba za su bari su fada wannan irin tarkon ba a je a ziga su ku tashi ku kaza da sunan addini dan a je a kashe samari adadi mai yawa kamar irin abin da ya faru akan wannan qur'an a wurare da yawa ba irin waccan kisa dai da nake faɗi ba ma'ana daga baya a zamanin khalifofi da aka yi irin waɗannan fitintunu don haka in har kuka tsaya akan hanya faqad sabaqtum sabaqan ba'ida fa in akhadhtum yaminan wa shimalan in ku kuka yi dama ko hagu kuka bar hanyar nan ta tsakiya faqad dalaltum dalalan ba'ida to shi ma kun bata mai nisa don haka ku kiyaye kun ga wannan wani wa'azi ne babba mai zurfi mai fadi kuma sannan a dunkule gashi a dunkule iya lafazin istiqama aka ce maka don kana buƙatar a kan me za a yi istiqama to insha Allah in kun yi haƙuri yan shafukan da suka rage mana kimanin wajen 10 haka na ga malam ya amfani da su wajen sharhin wannan magana ta Hudhaifa ko shafi 8 za a ce insha Allah ta'ala za mu bita kalma-kalma mu ga abin da za mu samu na fa'ida Allah saka musu da alheri yace yuridu Hudhaifatu bi hadhihi al-kalima Hudhaifatu ibn al-Yaman da wannan kalmar abin da yake nufi an yusiya yayi wasiya ne wa ya'mura ahlal ilmi ya umarci ma'abutan ilmi wa talabatal ilmi da masu neman ilmi talabatal qur'ani masu neman haddar alqur'ani hafazatal qur'ani mahaddata alqur'ani wa man kana ala qira'atin fi kitabillahi jalla wa ala da kuma duk dai wanda yake karanta littafin Allah wa inaya da kulawa aw qira'atin fi sunnati wa inaya ko karatu a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da kulawa shi ma aw qira'atin fil ilmi wa inaya da kuma kulawa da karatu a cikin ilmi da kuma kulawa har yanzu me yasa yake ta maimaita wannan kulawar ba kula ma'ana ba karatu na gafala ba a karanta alqur'ani karatu na kulawa a karanta hadisai karatu na lura sannan a karanta ilimi shi ma karatu na lura ba na fusge-fusge ba shi yasa ake fatan mutum kafin ya fara magana a ilimi alal aƙalla ya samu abin da ake ce ma rusufi gwargwadon hali ya samu zama da manya ya ɗauki karatu a gurin waɗanda suka daɗe a rayuwa sun san wani abu na shekarun baya sun ga me ya faru an yi kaza ga abin da ya faru ana sa ran kuma ana tsoron in an yi kaza ga abin da zai faru tare da haɗawa da karatun shi karatun ba iya haddace nassoshin ba ne na haddace aya ai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kaza da kaza wanda ya kaza kaza ba iya wannan ba in ka tashi tabbaka ta akan mutane to kana buƙatar tambayi malaman da suke zamani da kai kar ka ɗauki fahimtar ka kai kaɗai ka karanta ayar Allah ya ce kaza a ci ka ɗauka ba wata ma'anar banda yadda ka fahimto ta ka koma can baya ka fahimto fahimtar sahabbai ka karanto fahimtar sahabbai fahimtar tabi'ai kuma a zamanin yanzu babu zamanin da ba malamai tuntuɗi malamai rasikhuna fil ilmi sai su gaya maka ga ma'anar ayar kuma a zamanin yanzu ga abinda za a yi da ita musamman in mun lura da zamanin me yasa aka ɗauko wannan asar daga Huzaifa kar ku manta ya fi sauran sahabbai sanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa dangane da fitina don haka ashe lokacin fitina lokaci ne da ya kamata mutum ya zama yana da taka tsantsan a kan wanne mataki zai ɗauka me zai ce a ina zai ce da wa za su haɗu su ce wanne mataki za su ɗauka an fahimci wannan abin ka kiyaye wannan abin kada wani ya zo ya amfani da kai ya jefa ka a wata hanya kai baka sani ba duk mutumin da za ka yi hulɗar addini da shi ya zama ka san manufarsa ka san inda ya dosa ba ko baya zuwa haka kawai ba a san shi ba nan da nan musamman in zamanin yanzu da aka yi fitintunu a ko'ina abubuwa suka bayyana kowa ya san yanzu ba dama yanzu ka je kowane gari kawai ka ɗau lasifika ka yi magana ko an wuce wannan lokaci yanzu ba a yin haka daga mutum ya zo daga ina kake baƙo ne ina so in yi nasiha sai a ce ka yi haƙuri muna yin karatunmu muna nasiharmu a nan amma ka zauna da manyan masallacin aji me yake tafe da kai abin da ya cancanta a faɗa sai a ba da dama a faɗa shikenan saboda me saboda kada wani ya je kwamɓalo abin da ba za ka iya magani ba kuma a gaban ɗalibanka an fahimci wannan abu don haka a kiyaye a irin wannan zamani babu zamanin da muke buƙatar mu koma zuwa ga malamai waɗanda suka tsaya a kan hanya madaidaiciya ɗin nan mu nemi shawararsu kafin mu kowane abu Allah ya sa mu dace to mu koma ne shi ina ne yusihim bil istiqamati ya nemi su wasiya su tsayu a kan hanya su lazimci hanya menene istiqama yace wal istiqamatu hiya luzumu tariqil mustaqimi alladhi wusifa qablu ku rike wannan magana mu maimaita wal istiqamatu hiya luzumu tariqil mustaqim lazimtar hanya mai kakkiya lazimtar hanya mai kakkiya alladhi wusifa qablu wanda aka riga aka siffanta ta tintine ba yanzu ba wusifa qablu qablu haka yake da dammar lamun saboda maqtu'in ni anil idafa qabla idan tazo maqtu'a anil idafa to haka take mabniya ala dhammi koda akwai majruri ko jari kai koda akwai harafin jarra kafinta min qablu lillahi al-amru min qablu wa min ba'du ba za ka ce min qabli inda an yi idafa su zuwa ga wani abu min qabli an yi atiya to sai a ce qabli an fahimci abin amma in dai an tsaya qablu to haka qablu za a ce to abin da yake faɗa anan shine hanyar da aka riga aka siffanta ta aka gaya maka ita waye gaya maka Allah a Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai sahabbai fahimtar da suka yi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun gaya mana ga hanyar shiga aljanna kar a zo maka da wata hanya sabuwa wanda ba a santa ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ta hanyar za ka shiga aljanna kuma ka bi ta musamman ta saba wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko hanyar waye duk sunan da aka sa mata in ba ta manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam to ka auna ta ka gani ta dace da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan sunan wannan din ba a dan manzon Allah ma'ana dacewa da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi an gane abin in ku ta saba to kowane ne in dai an saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga Abubakar har tashin duniya duk wanda yake hanyar sa ce na san ku Abubakar baya cikin wanda za su saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai na faɗi sunansa ne dan kada ka cire wani a ciki duk wani malami duk girman sa duk wani shehi duk girman sa in tafiyarsa ta sabawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aje maganarsa ka bi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zaman ka lafiya wannan shine siffata wanda ake nufi qablu sannan yace wa annahu ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam ƙarin bayani akan istiqama ko hanyar da za a tsaya akan ta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akai wa sahabatuhu da shi da sahabbansa li anna listiqamata domin ko ita istiqama shine lazimtar hanya tsayawa akai innama hiya suluku tariqil mustaqim shine ka shiga ka tsaya tsam k ka miƙe ka bi kai ta tafiya akan at-tariqil mustaqim hanya wanda take miƙaƙiya bata karkace ba wat-tariqul mustaqim ku ji da yake ta jawo mu a hankali hanyar da take mustaqim tariqun wahidun kwaya ɗaya ce kwaya ɗaya ce ana sauka za a fada kananan hanyoyi kuma amma wanda take mustaqima to ɗaya ce an gama siffanta ta tuntuni labarinta ya kare an gama gaya mana siffofinta duk mun san su Allah ne ya faɗa a Qur'ani manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisansa haka sahabbai suka fahimta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce hanyar duk abin da ya saba ma wannan to an koma hanyar wani ba hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai ce walaysa bi muta'addidi ba da yawa bace mana ba hanya ce wadda take biyu ko uku ko hudu duk abin da aka ce gairu muta'addid to ɗaya ne nan ce at-ta'addud shine me ma'anar ta'addudi shine dama a ƙara sama da ɗaya shi yasa aure mutum ya ƙara aure sama da ɗaya ana cewa a larabci ana ce masa yayi ta'addudi domin ya zama ba ɗaya bane tun daga biyu sunansa ta'addudi don haka hanyar miƙaƙiya laysa muta'addidan ba shi da lissafi ba biyu bane ba uku bane a ɗaya ne tilo kwal wa ha'ula'il qurra'u waɗannan malamai idza istaqamu in suka tsayu akan hanyar nan fa innahumul qudwatu to su ne fa ake koyi da su shi yasa kullum mutumin da ake koyi da shi ake so alal aqalla gurgudan hali ba wai ma'asumi bane shi amma yafi kowa kamanta gaskiya idan gurgudan abin da za a kalla nasa zai zama abun koyi in alheri ne in kuma abun banza ne to zai dakile wasu daga bin hanya haka ne ko ba haka ba yawa to sai ce fa innahumul qudwatu domin su ne abin koyi wa idza akhadhu yaminan wa shimalan min al ahwa'i wal bid'i wal ara'i al mukhtalifa in ko suka yi dama ko hagu suka bi son zuciya da bid'o'i da ra'ayoyi da suka sassaba wa juna wal ijtihadati allati tufarriqu da kuma ijtihadi daban-daban wanda zai rarraba kai ba zai hada kai ba idza akhadhu in suka riki wannan fa innahu wala shakka yafsudu an-nas to lalle mutane za su bace za su lalace za a samu barna a cikin mutane domin malami shine haske shine fitila da take haskakawa mutane ga inda za a bi to in ya koma yana kiran mutane zuwa ga kansa ba zuwa ga Allah ba ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an shiga uku an lalace amma in zai sanya ka a hanya ya hada ka da Qur'ani ya hada ka da hadisai ya hada ka da fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to insha Allah wannan shine abin bi amma daga kaga yana kira zuwa ga a girmama shi ko a girmama wani sama da Allah a girmama wani saboda manzon sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kyale shi ba aljanna zai kai ka ba duk fa'idar da zaka samu ta duniya a gurin sarrabu da ita kai hakuri ka koma hanyar da duk karancin masu binta da karancin jin dadin da ake samu a ciki da yawan wahalar da ake samu kai hakuri ka lazimce ta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala akan wannan hanyar haka kuma ya ci nasara ya isar da sako yana can yana jiran mutane a shiga aljanna duk wanda yake son ya bishi aljanna to ya nemi hanyarsa wallahi tana nan ba ta bata ba tana nan hanyar manzon Allah babu ranar da za ta bata ya faɗa mana la tazalu qa'ifatun min ummati zahirin ala alhaq wata al'umma ko wani yanki na wannan al'ummar tawa ba za su gushe ba akan gaskiya har kiyama ta zo ko hatta yati amrullah har lamarin Allah shine kiyama akwai masu gaskiya karka taba cewa ba hanyar daidai ai tariki ce gaba ɗaya kowa ma wai lalube yake yi bin hanyar manzon Allah wallahi ba lalube bane sai dai idan kai da kokonto a zuciyarka yawa ka tsaya akan nan ne yaqini yake duk wanda ya zo maka da wani abu sabanin haka to bar shi da kokontansa ka wuce kai gaba in ya biyo shikenan in bai biyo ba kai kwa hadu can wani wuri inda za a yi hukunci Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace ya tabbatar da mu akan hanya yace idza akhadhu fa innahu wala shakka yafsudu an-nas li'annahum innama hum bi ulama'ihim domin ko su mutane ai ba komai ke sa su gyaru ba tafiyar su da cin nasarar su tare da malaman su ne malaman su sun sa su a hanya su tsira sun halakar da su su halaka domin shi wanda bai karatu ba matsala sai da shi ba zai iya bambance gaskiya da ƙarya ba kowa zai iya ruda shi kada shi nan ya kada shi nan kamar kwallo amma in ya zama yana da fahimta ya san inda ya dosa to ba mai masa wasa da hankali ya san inda ya fuskanta hanya ce guda daya ana karkacewa zai ce an karkace to yace wa talabatul ilmi indahum da kuma gurgurdan malaman da suke tare da su daliban ilimi wa qurra'in da makarantan su masu karanta alqur'ani da fahimta masu karanta sunna da fahimta da ilimi da fahimta wali hadha kana min al-kalam al-hasan للحسن البصري شيء سائنا لقد كم مغانا ميكو دقا الحسن البصري دقا رويته رحمه الله تعالى أنه خاطب القراء في الكوفة يا كلا سوى أن القراء إذا صبك فهمتها قراء النبا وسمنت عنيني تنزامن أن نفسنا سوء إني وتنشان كما سوني أزامن أبو بكر سوني أزامن أمر آآ قوة نزامني ما سميد حنك لي كان هركر الديني سوى أكي نفدا قراء masu haddar Qur'ani alaran mumi daliban ilimi masu zuwa makaranta masu sauraron karatu da wa'azi da sauransu wanda himmar su dai su karatun addini su yi aiki da shi amince abin to wata rana Al-Hasan Al-Basri ya tara su ya nemi su bayani a Kufa fa qala lahum sai yace da su ya milha al-ardi ya ku gishirin kasa la tafsudu kar ku baci li'annahu in fasada al-milhu lam yu'kalu at-ta'am ko ya ku gishirin kasa kar ku baci kar ku lalace kar a samu corruption tare da ku ku tsaya akan hanya domin kuwa shi gishiri in ya baci to ba za a ci abinci ba yana yin yawa ba a gyara shi har yau haka yake ko akwai mai gyara abincin an gishiri yayi yawa ban sani ba ko an fito da sabon hanyoyi gishiri yana baci ya yawa shike dan magana ta baci sai hakuri to haka malamai suke da daliban ilimi haka malamai suke da daliban ilimi duk mutumin da ya ja mutane wallahi dan shi ya samu abun duniya a girmama shi ya samu gida mai kyau mota mai kyau haka kawai dan wannan falalar ta duniya a kanta yake karkatar da mutane su bar hanya su bar hanyar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kawai a kare masa matsayin sa shi yazo ya ji dadi to ya ce amana cin amana ce ba karama ba ya tuna tsayuwarsa gaban Ubangiji cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye shi akan ilimin da ya bashi kuma akan cewa ga inda ya kamata ya faɗa ya san abin da zai faɗa amma sai bai faɗi wannan ba saboda ya daɗa dama wani rai wannan yana cikin babban bala'i ko kai masa fatawa baya so ranka ya baci sai ya gaya maka abin da kake so wannan ma ya zo baya so ranka ya baci ya gaya masa abin da yake so ko wani ko bin son ran kowa ko masu shugabanci ko masu kuɗi ko almajiranka a ce kai abin da suke so kawai dan kar su bata dan kar su tarwatse maka a ce baka da kowa kana son ka tara jama'a baka son a ce baka da kowa kana ta bin su gida gida ka dora su akan hanyar da ba ita ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan cin amana ce ga ilimi in malamai suka baci aka samu corruption a cikinsu to al'amarin addini kuma Allah ya kiyaye to shine abinda Al-Hasan Al-Basri ya ambata ya mil al-ardi la tafsudu li'annahu in fasada al-milhu lam yu'kali at-ta'am yace wa hadha sahih in ji mana Salih al-Sheikh yace wannan magana tabbace gaskiya ce wa huwa min baligh fiqhihi wa inayatihi wannan kalma tana cikin wato matukar fiqhun Al-Hasan Al-Basri da lurarsa da kulawarsa da ilimi ya anna al-qurra domin su qurra'un nan shine kun ga ya fassara sai ce talabatul ilmi daliban ilimi ahlul istiqamati sune ma wato ahlul istiqamati alladhina yunzaru ilayhim wadanda ake kallon su su ake kallo sune madubin mutane su za a duba in sun yi daidai ayi daidai to in akhadhu yaminan wa shimalan fasadat aljama'atu in suka karkace suka bi dama ko hagu to al'umma ta lalace li'annahu la budda an yakuna tafarruqun
in malamai suka rarrabu to dole ne ya zama an raba kan mutane domin a cikin mutane kowa da malamin da yake burge shi in malamai ba kansu dai ba wannan yabo wannan hanya wannan yabo wannan hanya wannan yabo wannan hanya to haka mutane za su rarraba su ma al'umma ta lalace amma in kowa ya tsaya akan hanya kowa ya aje ra'ayinsa da aka san shi da shi ya aje hanyarsa da dariƙarsa da san ransa da me duk a zo a haɗu kawai a hanya ɗaya waɗannan nan akwai ta ko ta ɓata tana nan a ina za a same ta tana nan a Qur'ani tana nan a maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa da tarbiyyar da bai wa sahabbansa duk wanda ya bi wannan wallahi ba zai ɓata ba Allah ne alƙawarin in dai ka bi Allah to zai tsare ka ba dai ka samu ɓata ba in ka ga ɓata ya zo to wani abin da ban ka bi kuma ka rabu da wannan din in dai za ka tsaya wannan kuma tare da addu'a babu alfahari karkare na kowa ka riƙa ganin kai ma neman ilimi kake in an nuna ma ga abin da ke shine gaskiya karbi in kana da hujja da tafi wannan nuna ya zama cewa gaskiyar kawai kake nema ba ra'ayin wani kake karewa ba ba ra'ayinka ba ba jama'a kake so su girmama ka ba to insha Allah ta'ala Allah ba zai batar da kai ba domin zuciyarka ake kallo ba wani abu ba amma in mutum yana son duniya da girman agun mutane da baya so a zage shi baya so a ce masa dan kaza dan kaza dan kaza don haka in yana tare da wannan yana tare da shi yana tare da wancan ma yana tare da shi to ne ya shiga uku ba shi da alƙibla tasa da zai iya fuskantar ubangiji ran kiyama da ita Allah tsare mu to sai ki cewa su waɗannan talabatul ilmi ahlul istiqamati alladhina yunzaru ilaihim in akhadhu yaminan wa shimalan fasadat aljama'atu li'annahu la budda an yakuna tafarruqu wa la budda an takuna aqwalun mukhtalifa dole ne a samu maganganu da suka sassaba wa juna lam yu'udi an-nasu yahtammuna bi ayyi qawlin min al-aqwal sai zama mutane ba sa wato mai da hankali su himmatu da kowane ra'ayi kowane kauli saboda rarrabo ta yawa shi sa wani malami yace shi ba mutanen zamanin da yake tausayawa irin zamanin mu saboda babu lokacin da fitina tewa mutane yawa irin zamanin yanzu shi sa mutumin da ya istiqama a zamanin yanzu ya tsaya akan hanya wallahi ba karamin mutum bane shi yasa kuma ake son malamai su daina dankofe masu kokari mai kokari a zamanin yanzu fa wallahi ba karamin kokari ne shi saboda fitintunin da hare-haren ta hanyoyi daban-daban sun yawa kibiyoyin da ake harbo maka akan kokonto akan addini kawai sun isa kibiyoyin da ake harbo maka a soke ka akan kai riko da addini su ma sun isa kibiyoyin rayuwa kawai ka tafi da ita kibiyoyi da yawa suna nan ta ko'ina masu hawa gadon bayanka daban masu hawa ƙololuwar kanka daban cikin ido daban ga su nan daka wanda Allah ya tsire shi ya tsaya daidai wa daida ya lazimci hanyar bayancan duk kankantan mutanen da suke ciki to wannan shine shi nasara a lazimci hanyar as-salafus salih nan magabatan nan na kware su sun wuce kuma sun ci nasara in ka bi su kai ma za ka ci nasara in ku ka dauko da ka tunani da hanyar bidiyoyin wasu to shikenan an samu matsala sai ce lam yu'idin nasu yahtamuna bi ayyi qawlin min al-aqwali li'annahu idha ta'addadat al-ittijahatu domin ko idan mafuskantar ta yawa aka rasa inda za a bi wa ta'addadat al-ijtihadatu haka nan kuma ijtihadi yayi yawa bi umuri al-manhaj da hanyoyin wato lamuran manhaji ta ina zaka bi mafuskanta shi ake nufi da manhaji da aqidarka da manhajinka manhaji shine mafuskantar da kake bi yadda kake girmama qur'ani yadda kake girmama hadisi yadda kake girmama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da addinin da yadda ake daukar sa wannan shi ake nufi wa umuri sunnati da lamuran sunna wal umuri al'amma da al'amura na gaba na ga magarin mutane yace fa innan nasa lan ya'khudhu bi shay'in in har waɗannan abubuwa suka yawaita fassarori suka yawa yanzu ku duba ku gani wani lokacin wallahi akwai abin da nakan tsorace in bada labarin sa ganin cewa bai zo mana nan ba saboda yana daga cikin abu na tarbiyya duk abin da mutane ba su san shi ba na rikici a kyale mutane kar kawo musu shi wani abin in ka kawo a lokacin wani zai fara tunani a kansa to sai ya zama kai ne sababin kawo shi garin ka bada labari yana daga cikin abin da sai nakan kauce bana son shiga labari amma halin da ake ciki yanzu da tuhumar da ake wa Qur'ani kungiyoyi ga sunan daban-daban da wanda ake turowa daga kasashen waje da wanda a cikin mu da rashin yadda da mu junan mu bala'i iri-iri kowa a cikin mu yana daukar shi kansa malami ne ba mai gaya ma wani wani ba zai zo ya hadu kaga wani malami da wani malami dukkan suna da awar suna su zo su hadu su yi aiki tare a kowa ya kafa kungiyarsa daban ajinsa daban jama'arsa daban ba zai bi kowa ba haka ake ko ba haka ake haƙuri akan sabani kaɗan ba ma iyawa sabani iri-iri ne akwai na aƙida akwai wanda zai ɓata tafiya wannan ba aka haƙuri da shi sai kowa ya ja abinsa amma a bar ƙofar ta nasuhi a bar ƙofa da za a iya wa juna nasiha sabani ko na istihadi wannan fahimtarwa ne ba wanda yake da nasi ba ka da nasi ba wanda nasi wani ba shi da nasi akan lamari fahimta ta ce haka kai ma fahimtar ka haka to mu yi haƙuri da juna mu yi haƙuri da juna to wannan abun duk wahala ne da shi a zamanin yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana Allah ya taimake mu akan mu dawo kan hanya mu lazimci wannan hanya ta magabata yace lan ya'khudhu bi shay'in ya anna 'ammatan nas domin kuwa ga magarin mutane wasawad fil muslimin kuma dai taron jama'a mafi yawa la yulzimuhum illa shay'ani ba abin da yake lazimtar su sai abubuwa biyu mana abubuwa biyu ke lazimtar su ma'ana ba abin da ke lazimta musu su bi shi sai abu biyu shine abin da ke nufi abin da zai tilasta musu ya fisge su zuwa ga wani abu abubuwa biyu ne al-awwal quwwatus sultani karfin shugabanci shugabanci na siyasa ake nufi anan in nace siyasa ba ana nufin abinda ake nan siyasa ta mu a ce demokradiya waye kungiya kaza jam'iyya kaza ba shi nake ina nufin shugabancin al'umma politics nake nufi wato karfin jagoranci karfin mulki domin idan yanzu shugaba yace ga abinda za a yi shine daidai zaka ga kowa ya bi wannan abu me yasa ake so a samu shugaban wanda yake kan hanya domin zai iya umartar mutane a yi kaza daidai a bar kaza ba daidai bane domin ba abin da ke tilasta mu yanzu misali abubuwa da ake ta faɗa zaka zo nan masallaci zaka ji a cikin nasiha da wa'azi cewa harkoki kaza abu kaza shi ya kamata kai a rayuwarka ka zama mai gaskiya da amana ka zama mai kaza da kaza kar ka saci kudin jama'a kar kai kaza kar ka cuci wani a kasuwa haka ne amma wannan wa'azin wa yake wa tasiri yana yin tasiri ba baya yi ba amma yana yi ne gurgurdan tsoron Allah ka gurgurdan yadda ka karbi magana amma yanzu idan cuta ce a kasuwa daga an ce shugaba ya sa kaza daga yau an daina kaza shikenan fa magana ta kare haka ne ko ba musamman a ce ga masu doka za a sa su duba duk wanda ya za a kama shi sai ga mutane kowa ya ji jikinsa saboda mutane suna tsoron abin da suke gani abin da ba a gani kuwa masu tsoransa sai hakikanin masu tsoransa shine Allah subhanahu wa ta'ala amma in doka ce shi yasa sayyidina Uthman yake faɗin maganan nan ko cewa inna Allah la yaz'u bis-sultani ma la yaz'u bil-qur'ani Allah yana sa wa'azi da tsoratarwa ya ja hankalin mutane da karfin mulki irin abinda da Qur'ani ba zai yi ba ga Qur'ani duk muna karantawa ga Qur'ani duk mun haddace amma sai kaga ba a aiki da abin da aka sani amma da an sa doka sai a bi to shi yasa dole al'umma sai da me sa su a hanya me cewa ku yi kaza ku bar kaza in aka rasa wannan to shikenan kuma an shiga uku na biyu quwwatu ahli ilmi karfin malamai in har malamai suna da karfi da ta cewa a cikin al'umma to za ga al'amari yana kyau in kuwa an hammasha su ba su da ƙarfi ko saboda sakaci daga ɓangarensu ba sa yin abin da ya kamata ko ƙarfin saɓan Allah ya sa ba a ganin mutuncinsu Allah kiya shi mu ko kuma ya zama an yi watsi da su ba ɗauke su da ƙima da muhimmanci ba ana ganin ra'ayi zai tafi ko ba nasu a ciki to shikenan sai ka ga ana yin abin da ba ilimi ba kuma al'amura suna lalacewa mutane to sai ke cewa wajtima'i ahli al-ilmi da kuma hadin kan ma'abuta ilimi in aka samu ahli al-ilmi da karfin su da ra'ayin su ya hadu wuri guda to to za ka ga al'umma ta gyaru yanzu na cikin babban bala'in da ya same mu muna ganin cin nasara ne da alheri wannan abin da muke ciki na samun hanyoyin sadarwa din nan muna ta murna amma kun san yadda wannan abin yayi tasiri wajen rarraba mana kai ko ba ku fahimci abin da ke nufi ba yanzu wani yana wani gari daban amma baya daukar fatawar kowa sai wani malami da yake wata duniya daban haka ne ko ba haka ba wanda yake tare da kai ya san matsalar garinku ya san ta inda za ya san masu matsalar ma da in ka hada kai da shi za ku yi maganin matsalar sai ga kai ba ruwanka da shi matan saboda a waya ka samu wani da shi kuke ta hulɗa wannan kawai misali ne ban ce akwai shi haka ko ina ba amma in aka samu ƙarfin malaman da haɗin kansu tare da ƙarfin mulki da zai ɗora mutane akan daidai to insha Allah sai ga mutane sun tsaya daidai amma daga an shiga halin da muke ciki yanzu ra'ayin demokuraɗiyya a ce kowa yana da ƴanci ne abin da ya ga dama da mai zagin Allah da mai zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mai zagin malamai da mai taka qur'ani ya tsafi da mai kaza duk kowa yana da ƴanci ba ka da inda za ka je ka kai ƙara wani yayi kaza yanzu a cikin dokar ƙasa a hana shi tashi ra'ayinsa ne sai dai a ce in zai tada hankali to wannan kuma ba ƙaramin taimakawa tada hankalin yake yi ba sai ya zama cewa mutanen da suke da goyon bayan da za su iya tada hankali sai a riƙa jin tsoronsu amma in mutane masu ɗa'a ne ga shugabanci ga kira da a zauna lafiya sai ga ba a ɗaukarsu da muhimmanci haka ne ko ba haka bane waɗanda ku suke za su iya tada hankalin jama'a a fito a yi zanga-zanga a yi ƙone-ƙone to sai ga ana kiransu ana zama da su a zauna lafiya wannan ba daidai ba ne zai sa wasu daga cikin samari wata ran ya ce to tun da dai ma abin haka yake ne mu daina sauraron waɗannan malaman mu ma mu je mu yi irin wannan hayaniyar tun da dai da ita ake ci haka ne ko ba haka ba haka wannan mahanga ce da ya kamata a lura da ita sai ce fa idza kana al-qurra'u tafarraqu واجتهدوا الى اقوال كثيره اما لمن سكاي ررغو سكاي اجتهادي راي هيوا اكن كومه ينزي كا سامو راي يا بامبانتا فتوى اكن صلاه فتوى اكن كذا فتوى اكن كذا وني سي يا كربو يوين مالمي 20 اكن مساله دي سي يا بغا مالمن نان 20 نا بغا واني ياتي كذا نا بغا واني ياتي كذا ياتي تو ني ينزي مي كبو مي يسا كبو مو in dai ka ji ra'ayi ɗaya ya yi maka je ka kai ake da shi ni ba zan gaya mana ba a so muke mu ji dai ya abin yake so kake ka bauta wa Allah abin da ka ji ya nutsun maka je ka yi aiki da shi to da da babu wannan damar duk ba sa samuwa irin waɗannan abubuwa za ka rarrabuwar kan ta ƙaru sakamakon wannan abu da kuma halarta wa kowa ya abin da ya ga dama ɗin nan to ya ce wa fi'at yawa a fi'ila a ƙwalin kasira wa fi'atin da kuma ƙungiyoyi daban-daban ila akhirihi فإن أثر ذلك على الناس وعلى الدين وعلى الاستقامة سيكون أبشع في الأثر ذاك إذا ما لم يسكر الربا اجتهادي يرى الربا يوا يوا يتتو للي تاثير ونن أكم متاني تاثير ونن حتى أكن شيء الدين تاثير ونن حتى أكن سيور متاني أكن ديدي سيكون أبشع في الأثر زي فموني وجن تاثير زي فموني كقبابو mai sai tsara yanzu shi yasa zaka ga karkatattun kungiyoyi suna da nasara akan mabiyansu saboda me saboda su a tarbiyyarsu dama sai sun bautar da magoya bayansu zuwa gare su sai zama ba a yi musu tambaya ba a komai kawai duk abin da suka ce shine daidai to sannan ne suke samun zaman lafiya da da'a wani zaka ji yana faɗa cewa to su ga sun masu bin irin ɗariƙun nan da me suna da ladabi ga malamansu ta babbar matsalar da suka samu shine sai da malaman suka bautar da su shi kuma mai sunna da aka yantar da shi to a lokacin shi kuma yake ganin rashin kimar wanda ya yantar da shi bai isa ba zaka dai muna bukatar junan mu ya ƴan uwa musulmi muna bukatar juna kowane malami yana bukatar dan uwansa kowane dalibin ilimi yana bukatar malaminsa ayi hakuri da abinda in baka cin masa ba kai kadai ma'ana in an hadu kai ba a cin masa ba to in ka rabu ma ba ka iya cin masa ba wanda ya zama a hadu din haɗuwa amma akan gaskiya ba akan haɗuwa ta jiki ra'ayi kuma ana munafunta juna ba Allah tsare mu to mu samu inda zamu tsaya. Matsayin yace li hadha kanat wasilatan wasilatu tauhidin nasi hiya an yuwahhadu ala sunnati. To mu karasa iya wannan zai mana amfani mu samu gun tsayawa din. Yace shi yasa wasilar hadin kan mutane mu jita ko kuma mu bar ta zuwa darasin gaba sai zama zamu magana akan hanyoyin hadin kan zai taimaka mana insha Allah. To ba damuwa mu tsaya kan wannan insha Allah mako mai zuwa sai mu tashi a darasin mu na 70 daidai akan wannan juzu'iyya mai muhimmanci a dangane da tasirin malamai a cikin al'umma da abin da ya kamata su yi da muhimmancin hadin kansu. Allah ya haɗa kanmu, Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah ya yassare mana dukan abin da ya kuntata. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.